để con được
à. Trên
học có đi được một lần nữa mình chung nhật
đua lên cái thật là gì ạ.
Xin chị nói cảm ơn
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما طينانا نمسو كمباك إيوان دنينة يتيكو a wannan masallaci na miyatti ina muku barka da zuwa
godiya muke
saboda dazu nake makai na fada da wa'azi kuma sai wa'azin na wai bani dariya tun ina zama a miyatti gemu na baki wuluk sai naga gemun na wayan da ya koma kaman hankaka can fari can baki nace to ballanta na shine gayya ne aikin shi kuma ina yake yanzu muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya zanto a ƙarshe a ce inna hadha kana lakum jazaa'a wa kana sa'ikum mashkura nayi wannan saboda kun san mai gidan nawa inda muke da shi ƴan uwayen muna yammacin ranar Lahadi 4 ga watan Safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da 19 ga watan 7 shekara ta 2026 ni farin ciki ma na rasa me zan fara da shi saboda a yau ina gani na cikakken dan gata a dama da ni ga yayana malami na amini na masoyi na abun kaunana wanda nake fatan har aljanna Allah ya sa muna tare sannan kuma gashi Allah ya tsawaita rayuwar iyayenmu ana sa albarkar nan har yau bai yanke mana ba to kuma ga ƴan uwa dalibai waɗanda muke da'awa tare waɗanda tun da aka faro haka ake ga kuma wannan asgar sai dai abu ɗaya sa jikina yayin sanyi kafin na taso ran da na zauna a nan na ƙarshe a masallacin nan dan makwayan Gombe ne a inda ni na tashi wannan bawan Allah da duk inda muke na tare da mu mun zo wannan gari bai su ko ne to ina so in gama addu'a gare shi sannan kafin in ce komai in yi mana ta'aziyar dan uwa Malam Abubakar Pharmacy da Allah ya karɓi rayuwarsa muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta ma Malam Abubakar Allah ya sa aljanna ce makomansa yanda aka rinka masa shaida na kwarai Allah ka rufa asirinsa kai masa shaida da taku wanda al'umma suka yi masa kamar yadda kuka sani ba tsawaitawa zan yi ba musamman Malam Asgar ina ga yafi ni cancantar lokaci ne yawa fiye da ni kaina inda zan iya sa mu zaman nan da za mu yi maudu'i sai in kira shi da suna 3-4 na muminai 3-4 amma na muminai wani hadisi ne nake so in magana a kansa a gurguje hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara yadda a gare shi wanda Malam Nasiruddin Albani ya hassana wannan hadisi a cikin littafinsa na Sahihul Jami' hadisi na 3,345 abinda ya sa na sa masa wancan suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a cikin hadisin yake cewa salatun muhlikatu akwai abubuwa guda uku duk wanda ya auka musu to sai sun halaka shi su halaka duniyarsa su halaka lahirarsa kuma suna da alaka ne da zukata kuma zuciya dama ita ce dan adam to kaga duk mumini kuwa ba zai fada abin da zai halaka shi ba sannan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa salatun munjiyatun akwai wasu ukun su kuma tseratar da mutum suke yi daga wahalar duniya da azabar lahira wa salatun kaffaratun akwai uku in sun samu dan adam sun kuma kankare masa zunubai suke ka san ba a haduwa da Allah da datti Allah mai tsarki ne zai karba sai abin da yake mai tsarki na karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce talafun darajatu abubuwa uku in kai kokari suka zama dabi'unka to zaka samu daraja kullun daukaka zaka rinka samu gurin Allah subhanahu wataala bari rinka kawo su ba tare da na fashin bakin larabcin su ba saboda in kiyaye lokaci na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa guda uku suna halakarwa yace akwai shuhun muta' tsananin ruwa tare da bala'in son duniya kowace ɗaya wannan ai bala'i ce ko wa man yabkhal fa innama yabkhalu Allah bai san mu ruwa ce yace in kai ma kanka kai ma wallahu al-ghani Allah mawadaci ne wa antumul fuqara kuke nema in ka ji na ce ka bayar rubanya maka zanyi ba dan ina son abin hannunka ba to sannan kwadayin duniya shi wannan babban matsalan sayyunsil akhirah zai mantar da kai lahira gaba ɗaya lissafin mutum zai zamto babu 1 plus 1 din lahira sai mutum ya waye gari cikin waɗanda Allah ya zarge su da cewa ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun dan Allah ku kiyaye mun waɗannan kirga na farin jakada ku kidanye su da yatsunku ku rubuce su da alƙalaminku ku taimake ni mu sanya su cikin ayyukanmu dan wallahi su ne tsira ruwa da ake ta haɗe da kwaɗayi ya ce wa hawan mutaba da san rai wanda ake gashi an ga gaskiya ake ɗauka shi wannan dama sayyidina Ali ya ce sudda anil haqq in dai mutum na da san rai to duk yanda gaskiya za ta bayyana ba zai iya ɗaukanta ba wannan ko abin da ya hana su Abu Lahab su samu rahaman Allah kenan kar ka zama jikansu zama jikan irin su sayyidina Abubakar da Bilal Allah ta'ala ya dace da to wannan siffa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo anan siffa ce ta ayyukan zuciya zunubai ne na zuci wanda duk din mutum ya yi su sai sun lalata masa addini kuma sai sun lalata masa abin da yake asalin wato mai sunan shi a rayuwarsa na ukun su a ƙarƙashin wannan mun samu biyu ko na ukun shine asalin wato ijabul mar'i bi nafsihi mutum ya rinka jiji da kai yana jin ba wani sai shi irin in sun bayyana to sai dai kowa ya rusuna wallahi tallahi wasu sun bayyana sun fika kuma sun bigi ƙasa ba su ci nasara ba sayyidina Abubakar radiyallahu anhu aikin al'arana ɗaya kai masa alƙawarin aljanna so takwas amma kaga yana taka tsantsan wurin biyayya ga Allah aka ce kai da aka yi maka albishir wa mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa anka radin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana mai yarda da kai take totar abinka yace ba irin mu ake yaudara ba in zan ji kafan dama aljanna aikin nan ba mu daina shi sai ta hakunta shi ko za mu ce alhamdulillah kullun ka raina kanka gaban Allah sai Allah ya daga ka hadisi ne ingantacce galibi duk mun san shi kuma tafi kaba na biyu shine salatun almunjiyat masu tsiratarwa wasu abubuwa ne za mu riƙa su tsatar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'adlu fil ghadabi war rida ka zamto mai adalci a lokacin da kai fushi kar kai zalunci a lokacin da aka yarda da kai kar ka zalunci wanda ya yarda da kai in ka samu wannan a kai kam insha Allah dan aljanna saboda ka yaki zuciyarka ka tarbiyyantar da ita inda Allah yake so kuma ga alƙawari can a suratul nazi'at ba mu manta ba wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa lam ba ta fito in ka zama haka saboda haka ƴan uwa masu albarka adalcin nan a ko ina a ko da yaushe sannan kuma na biyu su karkashin wannan daga cikin abin da ke kubutarwa shine al qasd fil faqr wal ghina ka zamko dan tsakatsaki lokacin wadata kar kai almubazzaranci dan babu karya hana ka ciyar ka bada Allah zai biya man dal ladhi yuqridu Allah qardan hasana shelace kuma ba talaka ke ma sai lan ba alghani shine Allah saboda haka duk rayuwa ba rayuwa mai dadi kamar rayuwar da aka yi ta tsakatsakiya gaba ɗaya mu ma Allah ya ce kadhalika ja'alnakum ummatan wasata tsakatsaki in Allah ya baka wadata kaga ka kai biyan bukata karka ce sai na fi wani kalli wani ne ma Allah sujada da bai da shi dago shi kai ma Allah ya daga shi ne hikiman zakka ko hikimar zakka ka fitar daga abin da ranka ke so to wannan yan uwa shine na biyu karkashin wannan sannan wa khashiyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniya ka zanto mai tsoron Allah a sarari da koyi wallahi duk abin da wani zai baka dan karka ji tsoron Allah Allah ya riga ya baka abin da yake abin da zai baka dauki ni'imar gani da Allah ya baka dauki ni'imar lafiya je ka general hospital nan bolari ka gani je ka da fari ka je ka gani wani na ya bota uku akan iska yake rayuwa siya ake oxygen kai ko da kafan ka shigo dakin Allah ya baka dama kai masa sujada to ka zanto ne jin tsoron shi ya kai girman abun kunya Allah ya maka wannan ni'iman kuma ka je ka saba mishi da wannan ni'ima wallahi ko surki ne ya baka mata ka aura in ka san horin shi da ka sai ka canza riga sai kai shigan ka mala auren ma in zaka nema sai ka sa a tattaro masu mutuncin da za su baka kariya a rigan mutunci saboda a yarda da kai to ya ubangijin da ya maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ni'imar da ba su kirguwa kuma a ce yau kana saba mishi ka ji tsoron Allah ita ce dalilin mafi girman ibadun da aka samu an saukar mana da Qur'ani ne dan mu samu tsoron Allah zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin an samu azumi ne dan mu ji tsoron Allah kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce duk mai neman aljanna to ya ji tsoron Allah tilka darul akhirah نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه لمن للمتقين saboda haka idan mar'in lam yulbas libasan min at-taqa yuqallibu uriyanan wa in kana kasiya wa khayru libasil mar'i ta'atu rabbih wa la khayra fi man kana lillahi asiya ba al-khayri atummu tumun da bai jin tsoran Allah kuma arziki ta duniya da lahira cikin tsoran Allah take ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سوداك ان واني kokari wallahi 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 ummun san muna da matsala da ubangiji ne kokari mu warware kafin Allah ya ce a taho da rayukan mu sama mu warware mu sulhunta ba abin da yake da dadin al'amari kaman mu'amala da Allah saboda shike da rahaman da tafi karfin zulubanka ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu kutahu in gafarta muku haka ba Allah ke cewa ta kai so da aka kar a cika su wallahira dan uwa ba mu shiga ba Allah ya dacar da mu ni kan bazan tsaya nan ba
a in dai abu
to sai na uku daga cikin ukun hudun mu ko na kusa da karshe kenan jajibari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa thalathun al-mukaffirat abubuwa guda uku suna kankare ma bawa zunubai daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce intizarus sala ba'da sala yanzu da muke nan a masallacin yanzu ana ci ana buga final din wata club ta kwalle guda biyu da zaka je gidajen kallon kwalle yanzu ina tabbatar muku sun fi duk yawan nan namu da muka cika masallacin juma'an nan sun fi mu yawa a ci to zabi ne shi zuwa masallaci invitation ne daga Allah gayyata ce shi yasa daga cikin wanda Allah ya ce zai musu inuwa da al'arfi ya ce akwai mutumin da zuciyarsa ta rata da masallaci to ballantana har ka ji kana son zama ka jira sallah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaman ka a masallaci kana jiran wata sallah ta zo dan ka sallace ta kaman yanzu ai jira muke isha'i yayi mi sallah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana cikin kankaran zunubai wa isbagul wudu fi sabarati da kyautata alwala as-sabarat jam'i ne na as-sabara shine wato shiddatul bard tsananin sanyi ka kyautata alwala ka cika uku ukun nan kana ji a ranka kankare ma zunubai ake yi sannan na karshen su a wannan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo shine yace naqlul aqdam ila al-jama'at ka taka da kafanka ka je sallan jami'i ba alkhairi ga dukkan gaban da bata biyayya ga Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da za a tafi Tabuka kafan su jini take suke yagar rigan su su daura jinin su kalli kafan su ce ko zaki tsinke sai kin bi wannan annabi to ya za a yi mu abun kunya mu kasa kallon kafan mu ce sai ta je masallaci masallaci ba ma jihadi ba to saboda haka in kana so Allah ta'ala ya kankare ma zunubai ka taka da kafafuwanka zuwa masallaci yan uwana sai na karshe salatun guda uku suna daga mutum suna daga mutum a daraja daraja ne inde ka gansu to Allah ya dauka ka al'amarin ka ya zama baka da kudi a duniya ba matsala bane za a baka imanin da zai yi hakuri ya zamtowa na bai san ka Allah yana san ka to sai ne Allah ya soka magana ta kare kaya tsinki a bakin kan to waɗannan guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masu daga daraja na farkon su shine ifa'amu ta'am ciyar da abinci ka rinka ciyarwa ba sai ka koshi ba fa duniyan nan ballantana a Najeriya ba sai an koshi ake ciyarwa ba eh ka ce za ka yi satilin satilin kenan ka ji an ce da ku zo ka shiga aljanna ba wanda ya taba satilin Malam Bakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama yace duk duniyan nan ba wanda zai mutu face akwai guri a ransa in mutumin kirki ne yana gurin wani aikin alkhairi da bai cin masa ba haka zai tafi idan mutumin kawai ne yana gurin wani sha'anin banza da bai cin masa ba kuma haka zai tafi to saboda haka ka ciyar ku tuna hadisin Abdullah ibn Salam Allah ya kara yadda a gare shi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina hadisin sa na farko tun kafin kafarsa ta taka doran kasa yana kan raƙumi yayin shelar hanyoyin rahama yace ayyuhan nas ya ku mutane silil arham ku sadar da zumunci wa at'imu ta'am ku ciyar da abinci wa sallu bil layli ku zama mazaje ba mata ba ku tashi ku sallah cikin dare wan nas niyamun alhalin mutane na bacci in kun wannan kun gama naku shi kuma Allah abinda zai muku shine tadkhulul jannata bi salam aljanna ce cikin aminci dama gaisuwa ita ce salamun alaikum bima sabartu a gidan aljanna ko amincin Allah ya tabbata gare ku sakamakon hakurin da kuka yi hakuri ko wahala gare shi duk wanda kaji an bashi hakuri ya ji babu dadi kaji an ce ku kira wani da wani su bashi hakuri kila zai yarda an riga an shashi sai dai ne muladan sa wurin Allah to da aka ciyar da abinci ga mabukata na biyu shine ifsha'is salam ya da sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba matukar musulmi ne ba ruwanka da kabilanci ba ruwanka da bangaranci ba ruwanka da duk wani cici in ba musulunci ba dan wannan musulmi ne yi masa sallama roki Allah ya masa gafara sadar da zumunci da shi wannan ya da sallaman tana daga cikin dalilan da zuciya ke taushi a kaunaci juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cewa in kana ya da sallama za ka dauka darajarka yan uwana na karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu bil layli wan nas niyam sallar dare rijistan masu gaskiya ke sanda akai tibi ka ce ma Allah present ina nan Allah an kasa a bamu zan rufe da hadisin Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ɗaya bisa uku na dare ya saura Allah subhanahu wataala yakan sauko sama ta ɗaya sauko wanda ta dace da shi yakan rinka cewa man yad'uni fa astajiba la wane ne mai kira a amsa mai ko gwamnati ya kira ka kai ko ka san in dai kiran kira ce to kai din kai ne haka ne ko balle tana ce shugaban kasa balle tana a ce kaza Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na biyu zai ce man yastaghfiruni waye min laifi musasanta in gafarta mishi wa man yasaluni kai wake da wata damuwa ta duniya shago ne ba kasuwa kai ne kuma lawal Allah ya yaye maka ita ya yaye mana dukan wa zai roƙe ni gidan haya ne ake so a koma gidan kai lafiya ne babu ƴaƴa ake so a aurar promotion ake nema a office menene damuwar Allah ya ce ku roƙa kun zo wurin fa utiya lahu zan baka kar kuma kai shakka dan an ba wani abun da yafi naka kai in dai ma duniya ce kalli kafiri an bashi fiye da abin da kake nema kuma zagin Allah yake ina ga kai muni shi yasa ko hana ka wata ni'imar duniya Allah ya karka dauka bai san ka ne ya riga ya san alkhairin da yafi dacewa da kai shi ya aje maka wannan shine iya abin da zan iya faɗi abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a lada da tije arziki Allah ya maka albarka Allah ya maka tsawon rai ya ƙara maka lafiya ya sanya ka cikin bayin da yake so ya yarda da su Allah ya shirya maka zuriyar kai fitar da wanda suka fika alkhairi a cikin su
amin
ga baban mu Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana yan uwa du'at mutanen Gombe su da Abubakar dukkan yan uwa da ake tare komanda man radio da duk wanda bamu iya samu faɗa ba yan uwa Allah ya muku albarka Allah ya ƙara kauna a tsakanin mu da haɗin kai a junan mu da hakuri da junan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء فأن سوكك سيكون مبيك مستريلا تسورا سيئي تجيبا فرغدا أبن الله مدرسون سركية ساعة كيبا أجي أي أي كيلو ما دلنا دون مجلس والله ما شاء الله Allah ya ƙara mana albarka mu duka ba tare da bada lokaci ba za mu nemi babban malami sannan kuma magajin wata kujera daga kujerun Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Zaria muhaddisu asrihi Malam Dr. Kabir Asghar liyatafaddal masruran mashkuran ma'jura muna roƙon malam Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah kuma ya dacar da harshen sa kowa sai ya ƙara bude buhunsa domin ya ji me za a ƙara zagowa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a babu shakka ina cikin farin cikin gamuwa da waɗannan fuskoki masu albarka a wannan gari mai albarka cikin wannan masallaci na Liyati a Sheikh Malam Musa Adam Gula yana cikin mutanen da nake kauna sosai a rayuwata kuma yana cikin wanda kullun suke tuna min da malaminmu Sheikh Malam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi kuma malam yana cikin waɗanda har yanzu suke mini nasiha da fada da tankiya shi sa wani lokaci ina ga lamba wayarsa har sai na fara tunato wai ko dai na hau shoulder ne a ɗan kwanakin nan to malam Allah ya saka da alkhairi asalani na zo wani sabga ne ta shafi irin aikinmu na university a garin Kumo kuma wanda da na yi niyan ma in wuce ne in kwana a can ne abinda ya kai ni kuma gobe in juya zuwa Zaria amma malai ya ce lallai in tsaya a gaisa da ƴan uwa a sada zumunci kuma na yi amfani da wannan damar na sauke wasu nauye-nauye muna fata Allah ya sa albarka a cikin haɗuwarmu a lokacin da gwani malam Jamil jazakallahu khairan yake karanta ayoyin alqur'ani mai girma cikin suratul furqan hankali na ya kai kan fadan Allah wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wannan aya wadda tana kunshe ne da wani zance mai muhimmanci wanda kuma ya zama wajibi ko da yaushe in muka bi ta kansa mu yi tadabburin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin gatar da Allah ya yi masa da yadda Allah yake karban koken sa wanda Aisha radiyallahu anha take cewa a cikin hadisin sahih Muslim tace bana ganin ubangijinka face yana bin sarranka wato duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so Allah yakan yi masa kafin ma ya tambaya to lokacin da Allah ya saukar da turjiman tasha'u min hunna wa tu'u ilayka man tasha Allah ya ce ya bashi zabi ba sai ya rabon kwana wa matansa ba wanda duk ya so ta kwana a wurin sa kawai ya nemo ta wanda bai so ta kwana a wurin sa ba ya kauda kai daga barin ta babu komai wato abinda idan wani yayi sunan shi zalunci amma Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damar yin haka duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kawaicin sa bai aiki da wannan damar ba da Aisha ta ji wannan karatun shine abinka da irin hali na iyayen mu mata tace sannu dan gata kai kan Allah kama abinda kake so yake maka to mu kalli wannan matsayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake masa abinda yake so to ina kuma ga a ce gashi ya kawo ƙara gaban Allah akan wani laifi da mutane suka yi wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura lalle wajibi ne akan mu ƴan uwa masu albarka mu yi kokari mu ga cewa ba mu shiga cikin wanda za su fuskanci wannan a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake da litigation against you kuma a gaban Allah madaukakin sarki kuma ranar alkiyama wanda duk ya shiga cikin wannan litigation din to kashin shi ya bushe ashe ku mu da muke raye a yanzu kullum muke jin ana karanta waɗannan ayoyi muke karanta su ake mana tafsirin su mafi yawan ma mun haddace su ko mun karanta da tafsirin su to ya kamata mu dinga daukan izina daga sakon da ke ciki tarihin saukan ayan yana komawa ne zuwa ga wata mas'ala da ta faru akwai wani mutum da ake ce mishi An-Nadr ibn al-Harith daya daga cikin zakakuran Qurayshawa a wajen iya zalakar zance da iya sirka magana mai kama hankali kuma ya kasance cikin jagororin kafirci a Makka wadanda suke tashi fadi ko fadi tashi kai ake cewa ku ganin cewa sun hana addinin musulunci sakewa ganin cewa sun hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yada abinda Allah ya aiko shi na addini shine yake zama da Qurayshawa yana ce musu halummu ilai ku zo nan ku taru la uhaddithannakum ar-rustum wa an akhbari farisa wa biladiha ku zo ba ku labarin sarakuna irin su rustum irin su wane irin su wane irin su farisa kafirin nan sai ya ce fama ja'akum bihi muhammadun laysa bi ahsana min dhalik ai abinda ma muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake kawo muku ai bai kai wadancan labaran madadi ba haka wannan kafiri yake wannan tsaurin ido da wannan ƙarya ya san ba haka bane to a sanadiya haka sai tare Qurayshawa ya ta gaya musu labaran da da na yanzu wai da nufin ya kautar da hankalinsu daga sauraron alqur'ani mai girma daga i'tibari da shi ballantana kuma har su musulunta sannan galibin mu mun san kissar cewa Qurayshawa sun kasance a lokacin mausimi na aikin hajji sukan tsaya a tsakankanin hanyoyin da ma'aikata ƴan aikin hajji ko umara suke shigowa Makka suna tarassu suna musu tankiya suna ce musu inna hadhirukum gulam bani abdul muttalib muna jan kunnanku ku kiyayi zuwa kusa da matashin nan na kabilar banu abdul muttalib shine wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suke nufi fa innahu yaqulu kalaman yufariqu bihi bainal mar'i wa zawji wa bainal mar'i wa akhihi wa bainal mar'i wa ashiratihi shi ai zancen da yake fada zance ne na raba kan mutane zance ne na kawo tashin tashina haka Qurayshawa suke waɗannan suke ittisali da al-wufud al-qadima min al-biladi an-na'iya wal-qariba suna ga musu wannan zance dan su kore su daga sauraron al-Qur'ani mai girma su kore su daga sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu su kuma haka suke wasiya ga waɗanda suka san su tun daga garuruwan su suke aika musu da sako cewa to muna nan dai a cikin Makka muna fuskantar wani kalubale to kar ku sake ku shigo garin nan in kuma kun shigo ku yi takalantsa al-muhim idan muka kalli waɗannan kissoshi waɗanda kissoshi ne tabbatattu wasu suna cikin kutubus sita al-usul wasu kuma suna cikin ummahatu kutubus sira irin ibnu hisham irin ibnu kathir irin su zamu ga cewa wato quraishawa ba su kasa a guiwa wajen yakan al-qur'ani amma wannan bai hana Allah ya isar da sakon shi ba bai hana Allah cika hasken al-qur'ani ba su ne suka yi asara a karon farko kuma waɗanda ba su tuba ba a cikin su su ne dai suka zama asararru har a ƙarshe Allah ka tsare mu daga asara wannan a ta taɓarza da Qurayshawa suka yi ita ta ja har al-ansar suka shiga gaban su mutanen garin Madina kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa Madina galibin su sun musulunta sun wayi gari a cikin addinin musulunci suka tashi suna yin sa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina ga baki daya kabilun Aus da Khazraj sun riga sun ga musulunta a lokacin sai kaga me yasa aka wayi gari wato mutanen Madina sai suka zama suna da ragama a al'amarin ilimi na Qur'ani jiba matashin saurayi irin Zainab dan Thabit radiyallahu anhu wanda dududu san da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina shekarar 14 ko rabu makamancin haka dan haife shi a shekara kafin hijira shekara 12 kafin hijira ma'ana kamar shekara ɗaya gel da fara musulunci aka haife shi saboda Annabi ya zo ya same shi yaro matashi kankani kuma maraya ba yi da gata an kashe baban shi tun a wani shu'umin yakin nan na waqa'atu bu'ar wanda aka yi a shekara ta 5 bayan fara wahayi wanda kafirai suka karkashe junansu da yawa a ciki wannan saurayi ya duku wajen katon alqur'ani kuma Allah ya bashi fatahi a ciki yana daga cikin ɗan tsirarin mutane da ake kirgawa da yatsu waɗanda suka haddace alqur'ani tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga irin baiwar da Allah ya yi wannan saurayi da irin kokarinsa sai ya tura shi ya ce ka je ka koyi yaran as-sariyaniya shine yaran yahudawa ya ce fa inni la a'manu alaihim dini ba ni da aminci game da su cikin kankanin lokaci iya wannan yare ya itikadinsa ranar da za a tafi yakin fathu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki tutar banu najjar ya bashi alhalin da wani mutum ne yake rike da ita amru ibn al-akhtab sai ya ce ya manzo Allah abalagaka anni kalamun asa'a ilaika ko dai ka ji wani labari game da ni ne wanda baka ji dadin shi ba nabi ya ce a'a ma balagani anka shay'un sayyi'u ba abin da naji game da kai walakin al-qur'ana muqaddam nabi ya ce amma na gabatar da zaidu ne a kanka saboda qur'aninsa haka zamanin sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu bayan waqa'atul yamama da aka kashe alarmomi da yawa sayyidina Abu Bakr ya laliba da cikin sahabbai wannan matashi shi sayyidina Abu Bakr ya dankawa aikin shugabancin rubuce alqur'ani wanda ke nuna maka an danka mishi amana duka musulunci an yarda da amanar shi game da addinin nan ba zai canza ko haraji ba kuma a lokacin matashi ne shekarunsa basu kai shekarun wasu daga cikin mu ba in ba na manta ba yaro su shekara ta 41 ne ko da bai bayan hijira to kaga a zamanin sayyidina Abu Bakar in muka dauka an haife shi shekara 11 ko 12 kafin a fara kafin a hijira zamanin sayyidina Abu Bakar shekara ta 12 da 13 bayan hijira kenan in ka hada da wancan da mun shekarun shi kamar 25 ko da 6 kaga a irin cikin al'umma mun bai ma san inda ya fuskanta da rayuwar shi yana shiri ta ne wata ce amma aka dauki amanar dukkanin al'amarin alqur'ani aka danka mishi shi ya rubuta wannan alqur'ani da muke da shi a karo na farko da aka yi compiling din sa haka zamanin Sayyidina Uthman da aka zo za a sake editing din Qur'ani wannan da ke hannunmu sayyidina Uthman ya ƙara nada shi shugabanci wannan kwamiti a lokacin har sai da cikin jarabawa da Allah ya kawo a lokacin sayyidina Abdullahi dan Mas'ud sai da zaman da ji dadin wannan abin ba yana ganin shine auladi domin shi din ma wani gangara ne cikin gangarawan alarmu yana can a kasar Kufa labari ya iske shi cewa an nada Zaidu dan Sadiq shugaban kwamitin gyara alqur'ani sai ya ce wa daliban shi kada wanda ya aika da qur'anin shi kowa ya rike mishi ya rike qur'anin shi ce umman yaglu ya atbi magalla yawmal qiyama shi karku tura musu domin an bada marsum cewa duk wanda yake da kofin qur'ani ko wani sashi nashi ya aika da wannan kwamitin kamar da ake tura wa kwamitoci memos haka so yace wa daliban shi kada su tura nasu domin shi annabi ya ce wanda zai karanta alqur'ani ya karanta akan qira'arsa falyaqra'ahu wanda yake son karanta qur'ani ghaddan kama unzil yana so ya ji shi danye shar kamar da aka sauka shi da shi annabi ya ce falyaqra'ahu ala qira'ati ibn ummi abd shine ibn mas'ud yace dan menene za a dauki yaro wanda muna musulunci ko famfas ba a fara samu shi ba a ce wai shine zai shugabanci wannan kwamitin ce to da haka ba za mu yi participating a cikin wannan aikin ba shine zahabi a cikin tarjuma sai yake cewa ibn mas'ud daga baya yayi nadama wannan abin da yayi wata fusga ce ta shedan kuma ya fahimci cewa zaidu ya fi shi cancanta saboda zaidu a lokacin ana neman marubuci ne ba mahaddaci gangaran ba marubuci yake ne shi kuma shirota qur'ani a cikin al-ardatul akhira wato lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama a shekara ta karshe ramadana na karshe a rayuwarsa sayyidina jibril ya go gare shi ya gabatar mai da qur'ani har kafa biyu to zaidu na tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan zaman shi yake rubuta duk abin da aka karanta saboda haka ya cancanta yayin wannan aikin fiye da kowa almuhim ɗan uwa masu albarka kana cika mana dogon labari na san duk wannan labaran an san su ko Allah ya gafarta shine irin yadda qur'ani ya zama shine tambarin daukaka wannan al'umma tare da dukkan irin kokarin da makiya suka yi dan su ga bayan su Allah bai ba su dama ba kuma har a nade kasa wannan shine tambarin daukaka al'umma nan duk al'umma take so ta daukaka a duniya kuma ta daukaka a wurin Allah to tayi ruko da alqur'ani ruko jam ruko irin yadda magabatan suka yi ruko da shi karanta shi bibikon sa ko da yaushe haddace shi bibikon haddasa ko da yaushe tadabburin sa da aiki da abin da ke cikin dokokin sa da duk wani abu da ya danganci girmama alqur'ani da yi masa hidima da al'umma da ta rike wannan to za ta ga alkhairi a cikin rayuwarta za ta gani a cikin makomarta za ta ga haske a cikin al'amuranta kuma za ta gamu da Allah salin alim haka kuma kowane individual kowane mutum guda daya da gwargwadon yadda in kana so ka fahimci mutuncin sa a wurin Allah da yadda yake masa saran ya zama nagari to ka duba ka ga alaƙarsa da alqur'ani wanda irin daraja qur'ani yake da shi a idansa wace irin mu'amala yake wa alqur'ani mai girma dan uwa masu albarka mu'amalar mu da alqur'ani ya kamata ta wuce kawai abinda muka dauka shine hadda da bikin hadda ya kamata ta wuce wannan wannan kawai nuqtul bidaya ce ya kamata bayan hadda na alqur'ani akwai aiki da yawa a gaban mu aiki na farko bayan haddace alqur'ani shine yaya za a yi haddata zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la huwa ashaddu tafallutan min al-ibli fi a cikin mai sunan shi ta igiyar ta ko a cikin madaurinta sannan ya zame mu dinga bibikon ma'anonin sa wajen tadabburi da fahimtar sa da kuma alakanta shi da rayuwarmu ta yau, sannan kuma ya za a yi mu watsa wannan alkhairin cikin mutane. Kun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, mafi alkhairun ku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma yake karantar da shi. To iyaye yanzu abinda suka dauka tsakanin su da alqur'ani kawai shine su samu ƴaƴansu sunayen alarmomi kawai a cikin takardar sabeniya, amma ƴaƴan ba sa koyan alqur'ani da nufin su karantar da shi, haka ba su cikin ahlul khair ke. Wai ana koya musu alqur'ani ne yanzu kawai, wai dan ya buɗa musu ƙwaƙwalwa wai su iya mathematics da physics da anatomy, saboda an fahimci cewa duk wanda ya iya alqur'ani to waɗannan karatukan ba sa ba shi wahala. Kaga an maida qur'ani ya zama wasila ba gaya, wasila kuma zuwa ga wani abu wanda yake ajna minhu bi kathir, kasa yake da alqur'ani can kasa. To ni na ganin gaskiya wannan a cikin shi akwai juya ma'aunai, akwai taqlibul mawazin, kuma a hankali sai ya shiga cikin kwakwalenmu kamar mun yadda da shi, har ma watakila wani yana faɗa sai a ga kamar wani ɗan baƙin ciki ne shi, ko wani old timer ne, ko wani wanda bai waye ba. Sama ya kamata a dawo da wannan ambato da ake wa alqur'ani da girmama sha'aninsa, cewa shi kanshi gaya ne, iya karatunsa da haddace shi kanshi gaya ne, ba wasila ba ce zuwa ga wani abu can daban. Idan ya wasilar ta samu to a matsayin riba kafa, amma ba wai dan shi ne manufar ba, manufar kanta alqur'ani dan a karanta zancen Allah, a iya shi, a haddace shi, a yi aiki da shi, ya zama abokin kwanciyarka da haske a kabarinka ranar alkiyama, kuma a dinga ce maka iqra wartaqi fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, iqra ko utlu kama kunta tatluhu fi dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin tatluha, ko lafazi maka mace haka. Duk waɗannan abubuwan jama'a ba sababbi ba ne, sananu ne a gare mu, mun saba jin su malamai suna karanta mana kullum. To ya kamata ya zama sabil ɗin da ake bi yanzu wajen hadda alqur'ani, to a alaƙanta shi da sanin darajar cewa kai mahaddaci kana ɗauke ne da zance mafi kyau a duniyar nan, kamar yadda annabi yake cewa fa inna asdaqal hadithi kalamullah, zance mafi gaskiya kuma zaɓi ne daga Allah da ya baka wannan damar, ba kowa yake samun ta ba. Amma fa Qur'ani ya fi ƙarfin a ce shi wasila ne kawai zuwa ga wasu abubuwa na duniya. Idan abubuwan duniyar sun samu to ka ɗauka ribar ƙafar, amma kuma inda Allahi khairun wa abqa, abinda ke wurin Allah shi ne mafi alkhairi kuma shi ke da tabbas. Waɗannan na duniya kuma kamar yadda ɗan uwa Malam Umar ya faɗa, duniya saboda ba a bakin komai take a wurin Allah ba, yana ba kowa ita. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya a wurin Allah ta kai darajar fuffuken sauro, da ma saqa minha kafirun luqmatan, da ko shurbata ma'i, da kafiri ko ɗanɗanon ruwa ba zai samu. Shi yasa wata rana Sayyidina Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yadda, kamar yake cikin Bukhari da Muslim, ya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani ɗaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama ya ɗan huta haka. Yace da na kalli ɗakin fa ma ra'aitu shay'an yuraddu ilayhi al-basar, ban ga abinda za a kalla kuma a ƙara kallon shi, babu wani abin sha'awa a cikin ɗakin. Ɗakin fayayyen halitta gabaki ɗaya, amma babu wani abu da za ka kalla a ce ƙauyanci ya kama ka bari ka sake kallon shi. Yace in ban da wani buzu, an san buzu ya yi ku? Yace wanda qadis wadda min tuli ma labisa, shi ma ya yi baƙi saboda tsawon daɗewa da ya yi, ko min tuli ma labisa saboda tsawon zama da aka yi ta yi a kan shi, a yi sujuda, a yi ruku. Buzu idan na mutum ne wanda yake fursanin laili, za ka ga ya yi ciburi-ciburi duk gashi ya ɗoɗe, ko irin na suwana da wani. To buzun ya lalace gaba ɗaya, gashi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shige da akan karauni tabar makarauni har ta mushi sheda sai Umar yace ya manzo Allah tausa alta rabbaka fa wassa alayka fa inna farisan wal ruma qad wussi'a alayhim wa hum la ya'buduna Allah yace ya manzo Allah me zai hana mutuna fa Umar ya daga cikin mutane da Annabi yake cewa da za a yi annabawa a bayan shi Umar na cikin su wanda yake magana Qur'ani ya goyi bayan sa dan ka gane zurfin hankali da ilimin sa ko shine wannan tunanin kaga tunani ne kenan masu hankali da zurfin tunani da hangen nesa ba tunani ne na gama garin mutum ba yace wa Allah yo me dai hana ya manzo Allah ka roki Allah Allah ya yalwata maka kai ma ka samu jin dadin duniya yace ga Paris nan da Roma kuma yace ga America da Ingila ko ga Japan da China kasashen kafirai Allah ya yalwata musu gashi ba sa bautawa Allah Umar yace Nabi sallallahu alaihi wasallam yana kishingide da yaji wannan zancen kawai sai ya gyara rawa zancen yayi girma yace aw fi hadha anta ibn al-Khattab kai Umar da nake maka kallon mai hankali ashe kai ma kana yin wannan tunanin to ashe din sai yace yace ulaika qaumun wadancan mutane ne wanda ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya Allah ya gaggauto musu abinda za su iya morale na lahira a nan duniya yace mali wa dunya ni na ba da duniyar nan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni a cikin ta kaman matafiyi ne da ya gaji da tafiya ya ga wata ir inuwa ya yi fakin din abun hawansa zai dan huta kafin ya ci gaba da tafiya saboda kun wannan shine surar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallon duniya to wannan duniyar da ba dan Allah a wurin shi ba ta da wani kima ba to da ba zai ba kowa ba sai wanda yake so amma saboda ba ta da kima Allah yana iya ba kowa a matsayin jarabawa ga da Allah zai masa ko kuma a matsayin iya raban shi kenan a wurin Allah shi yasa Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu attajiri cikin sahabbai ko yayi azumi yazo zai buɗe baki aka kawo mishi abin karin buɗe baki irin na attajirai wanda za a kawo abinci kala-kala nau'i daban-daban da ya kalla kawai sai fashe kuka ya ce a ɗauke ba ne ki ya ce na kira ɗan'uwana Mus'ab ya fi ni alkhairi a wurin Allah ya mutu an rasa likafanin da za a rufe shi ya ce ni kuma zo ina cin irin wannan abincin cika ina jin tsoro kai ya zama cewa ina cin rabona na lahira kuma yana cikin al'asharatu mubashshirun bil janna to ni ba na kawo wannan da in ce mutane ba kada su ci tayyibat bane kul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibat min rizqi a ci din ko rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar amma zancen da ya kawo mu wannan abinda larabawa suke cewa alhadithu zu shuju zance wani ke ta da wani dan mu san cewa alqur'ani jama'a lahira ce asalin abinda ake nema da shi duk abinda mutum zai samu asalin shi a duniya sunan shi riba kafa wato an baka irin wani dan bonus ne kafin a je na can din amma kai kada ka nufaci duniya da shi babu wanda zai iya baka abinda Allah yake bara na alqur'ani saboda kan ka nufaci duniya da shi sai Allah ya tsame hannunsa domin Allah a cikin ka'idarsa ya sa wa kanshi ka'ida baya karban abinda aka yi shirka da shi sai ce ka je gun wancan da kai masa shirka ya baka kuma shi wancan bai da abinda zai baka saboda kan kuma masa albarka mu zama kodi yoshi masu kokarin gyara niyoyinmu da ikhlasu mu zama masu addu'a da neman tsarin Allah daga ainihin wato sharurin riya wanda ke sadadawa cikin ayyukan mutane kamar yadda hadisi Abu Dawud ya nuna kamar yadda tururuwa ke sadadawa cikin duhun dare ta hau falalan dutse ba tare da kowa ya sani sannan kuma mu guji dabi'ar kokarin sai mun zuga ma'abota alkhairi a cikin mu har sai mu je mu zamar da su wa hum la yashkur wani lokaci mu ne muke zuga su mu dinga musu kirari idan da yake ma ɗan duniya kirari mu dinga shigo musu da madahil na alfahari wani lokaci saboda ƙauna saboda soyayya saboda ganin alkhairin su amma dai mu dinga sara muna duban bakin gata yan uwan masa albarka kana cika ku da dogon surutu wanda zai mantar da ƙarshen shi ya mantar da mu farkon sa dama dai gaisawa ce da fatan alkhairi to ina wa kowa da kowa fatan alkhairi Allah kuma ya gafarta mana zunuban mu Allah ya gyara mana ayyukan mu Allah ya kawo mana maslahohi a cikin al'amuran mu ya gyara mana ƙasar mu da shugabannin mu ya zikan magabatan mu cikin malaman mu da iyayen mu da sauran ummu musulmi ya sa mu gama lafiya وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته sai dai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da aka yi. Allah ya karɓe mu. Ko Allah ya karɓe ni yau. Domin karatu da za a yi za a ji shi yau a gaje. Amma Allah madaukakin sarki sai ya zanto ya karɓi nauyin da nake ji ya tsora waɗansu sun sauke sama da abin da za a ji a gurina. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki dukkaninsu Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya cika ladansu. Gaskiya na zo a gajiya amma zan tafi a watsake. Alhamdulillah. Idan Allah yana son bayi sai ka musu hanyar da za su ƙara son shi. Wannan majalisi ne dama na yau na karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam Kabir yana cewa karin cika ku da surutu, wallahi ba surutu ba ne. إنما هي تنبيه وتعيها أذن واعية يا كما تدوني زوجي من كياي واي كياي دكنا أبن دمك جتند زبايك مال من فرقه حر أبن دا شمال يزوي السرمان جنوة أنا يكلن لسزوجي yakan mai da zuciya ta zanto ta dawo taitayinta kuma hankalinta ya daɗa kwanciya. Da yawa na san an zo nan a gaje, wani ya taso kasuwa ne, wani ya taso daga wani damuwa ne, amma Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana waɗannan malaman su kwantar mana da hankalin. Madalla da kwanciyar hankali irin wannan wanda ba lallaba ka aka yi ba, gaskiya aka ɗora a kan zuciyarka don ta samu nutsuwa da abin da ake ɗora ta a kai. Akramakumullahu, Allah ya tsawaita rayuwa, Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin abubuwan da aka ji da kuma wanda ka faɗa mana kun sauke nauyi. Allah ba mu ikon amfani da nauyin da aka sauke mana. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara soyantar mana da littafin Allah a cikin zuciyarmu, ya kuma ba mu ikon kiyayewa, kuma ya ba mu ikon karantawa ana al-laylu wa atrafan nahar, dare da rana. Allah ka yi ilhaminsa a cikin zukatanmu ta yadda za mu dinga jin cewa ya sauƙaƙa a bakunanmu da kwakwalanmu. Saboda lokaci ya ja kuma an mun ishara ni kaina zan ƙara komai akan wannan ba sai dai ina isarwana da ta'aziyya na dan uwa babba Kabir wanda kowa ya san shi ba wanda zai ji sunan shi face sai ya tuna wani alkhairi da ya taɓa gani tattare da shi musamman ni ba abinda zan sani tattare da shi wanda alkhairi Allah masa rahama Allah ya lota kabarinsa ya sanya haske da ni'ima a ci abin lura daga wannan haɗuwar tamu na kalle mu duka bala Abdullahi dai rabon shi da majalisin nan zan tona ma asiri ne amma yana jimma da shehu Umar Shehu Zaria ya bayyana aka ce masa Dr. Asgar ya zo sai ya ce wane mutum ai koma komai ban san dai inda ya da abunan ɗinshi ba amma ga shi na yau alhamdulillah arha Allah ya saka da alkhairi mallam zuwanku ya haskaka mana ya daɗaɗa mana wannan shi ne soyayya ta gaskiya soyayya ta musulunci tun ina gida wani yake ce min me yasa ban gaya musu mallam Umar yana tare da Dr. Asgar na ce musu mallam Asgar ɗin kanshi daga baya ya zo shi ya shiga shabaka likulli shannin tsabaka Allah ka mana mai kyau ka ba mu ikon aikata kyakkyawa waɗannan fusa kuna mu duka da mu da ku da su duka muna fatan Allah ya haɗa fuskokin a gidan aljanna daga ƙarshe zan kira mallam Rabi'u darakta na hijira a matsayinsa na ɗaya daga cikin masu gudanarwa a wannan masallaci saboda wanda ya gayya yau ba ni ba ne mallam Umar Shehu Zaria kun ji a bakinsa da haka ni ma gayyata na aka yi ni kuma zan gayyato a matsayina na mai gayyace-gayyace ya zo shi ya rufe mana wannan zama tare da matsayin shi na mai masaukin baki bayan wanda ya sauki bakin da haka mallam Jamilu bakwai muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi akwai ƙauna mai ƙarfi tsakaninka da mallam domin waɗansu suna ce mana ko ku ƴan uwan juna ne saboda Allah ya yi ku farare gemun ku iri ɗaya akwai wanda ya ga shi mallam da rauni da wannan ya ce kai amma wannan ƙanin su zai ne ko mallam Umar Shehu Zaria kenan don haka shi mallam Jamilu farin gwani shi ma wani ya gan shi ya ce anya waɗannan kam da dai suka yi ta faɗa abin da za su faɗa na alkhairi wanda zuciya idan ta ji za ta ji daɗi Allah ya saka wa kowa da alkhairi lallai mallam Kabiru Allah ya biya har muka iso nan wani yana cewa ya aka yi ba a sanar cewa duk da kai ba to ban sani ba ko idan an tashi zai neme ka ne koya ne wallahu bihi ali Allah ya saka da alkhairi kuma gaskiya dukkansu a kan hanya su sai dai kawai sun saba abin ne in ba irin sumbawar haka da wani karatun ake daban Allah ya saka da alkhairi Marabi'u ayyuwa mallam Abdulkadir addu'a domin ya zo har ya juya mota za mu kawo ya nemi udurin jikin shi ba ya jin daɗin da zai iya ɗauko ni a mota ya kawo ni an samu tsaye ko lallai ya koma gida muna roƙon Allah Allah ya ƙara mishi lafiya hada billahi tawfiq wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يتمالا يفعل أما دين mai malam ya fada a madadin committee na gudanarwa na wannan masallaci muna da miƙa godiya mu ga Allah madaukakin sarki da Allah ya saka mana wannan majalisi da wannan manyan malamai. Muna godiya wa Allah, muna roƙon Allah abubuwan da muka ji na karatu daga gare su Allah ubangiji ba mu ikon killace su a kwakwalwar mu kuma ba mu ikon aiki da su. Malam Musa Adam Yahula jagora kuma uba malami a wannan majalisi, muna godiya sosai ta yadda dukkan wata dama in ta samu da wani malami ya shigo cikin wannan gari ko ta bangaren sa ne ko ba ta bangaren sa, in dai yana da masaniya to kuma zai kokari ga cewa ya kawo shi wannan majalisi don an amfana da shi. Mala Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya kara maka rayuwarka da alkhairi. Dan uwa ni wa alimus salati, wannan malamai na mu muna roƙa musu Allah, Allah ya kara rayuwar su albarka, Allah ubangiji ya kara wa ilimin su albarka, muna roƙon Allah ya yi wa zuri'arsu albarka, ayyuka da suke na da'awa Allah ya ƙara musu buɗe a cikinsa, muna roƙon Allah ya tsare musu mutuncinsu da imaninsu, ya tsare musu ainihin wato addininsu. Allah muna roƙonka ka hana mu ganin laifukan malumanmu ya Allah. Malam Musa da sauran maluma da muke tare da su a wannan gari suna Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka, Allah ya ƙara wa iliminsu albarka, Allah ya wanyi abubuwan da aka sa a gaba ake buri ake fata.